بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أقول ياك الله سبحانه وتعالى دي يسري هدوم وأمني يمسي نجوم ومشابير منتصف شهر رمضان هجرة منزو صلى الله عليه وسلم دمود ياد إليه دولي 30 دقو wanda ya daidai da uku ga watan takwas shekara ta 2012. Za mu karasa tambayoyin mu na jiya insha Allah sai mu karanta abinda malam Sa'di ya ambata akan ayoyin da aka karanta. Wannan yana cewa malam da Allah, matar da take fama da jinin cuta ba haila ba, wato istihaba, yaya za ta kasance da mijinta wajen zaman su domin abin ya dade? To asalin dama wannan jini, kamar da aka kira shi jinin cuta, rashin lafiya ne. Kamar da kowace rashin lafiya take, mijinta hakuri zai da ita har ta samu waraka. Amma dai dama malami suna cewa daga cikin hukunce-hukuncen da ya shafi mace in tana istihaba shine ta kiyaye sosai wajen tsafta. Tsaftar da za ta yi babba ita ce wajen raddin shi jini. Raddinsa ma'ana toshe fitowarsa inda dama, ma'ana ta yi ƙunzugu mai ƙarfi yadda zai hana shi fita. Ya zama kuma a kowane lokaci tana kula da haka ɗin, har suna cewa idan ya zama in ta tsaya ne ma tana cikin tsayuwa a sallah yana zuba, to ta yi sallah a zaune don saboda kada ta ɓata ɓangarorin jikinta. Baya hana sallah dama shi, dan yana fita baya hana sallah, don haka ta tsaftace jikinta tunda dai ta tabbatar da cewa ba haila bane. Haila shike hana sallah ya hana azumi. Yawwa, amma in ba haila bane istihada ne, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci matan sahabbai cewa su tsaftace, su yi tsunzugu, kuma ga yadda za su yi sallah da yadda za su tsarkake jikinsu. Alaka da miji kuma jinin istihada baya hanawa. Jinin istihada baya hana jima'i, baya hana sallah, baya hana tawafi. Duk abubuwan da aka haramta saboda haila shi baya hanawa, sai idan lokacin da za ta kusanci mijin nata ta tabbatar da ta samu tsafta, ta yi tsafta jikinta sosai, da duk inda in aka samu ƙazantar ba za a ji daɗinsa ba, to ya zama cewa ta kula ta tsaftace. Wannan shi ne babban abin da za ta kula da shi. A wurin malamin malikiya dama suna ambata cewa ita mace mai haila kamar mace mai tsarki kawai take, duk abin da aka hana mai haila to ba ita a ciki. Wannan yana cewa ko tana cewa malam ya gadan mace da aka mutu aka barta ita kadai zai kasance, ma'ana babu shakikan mahaifinta haka kuma ko na uwa. To idan dai ita kadai ce, babu ƴaƴa, ba kowa, ba komai, ba wani dan uwa mai gado, sai mace ita kadai, to za a bata rubu'in dukiya, inda dama haka Allah ya nasi a Qur'ani, tana da rubu'i in babu da. Don haka babu wannan rubu, in aka bata wannan rubu'in, sauran abin da ya rage na baitul mali ne, ba wani kuma da zai samu a ciki. Tunda ba zancen raddi, ba zancen abin nan ta'asibi. Ta'asibi maza ne, ma'ana dangin uba, ai dangin mamaci, maza su ne masu gado. Kasancewar babu kowa da zai gado, duk sai iya mace. To wannan iya abin da za a yi kenan. A bata rubu'inta shine rabanta na Qur'ani, sauran kuma malamai suka ce a mai da shi ga baitul mali. Wannan yana cewa ga mace mai ciki, wanne ya fi a gare ta, ciyarwa da ramawa ko ciyarwa kawai? Wannan matsala ce da malamai suka saba wajen kauli ya kai 5 ko 6 a kanta, kuma har zuwa yau kowa da maganganun da yake faɗa. Akwai dalilai, ko in ce akwai matsalolin da kasancewa ba dalili wadihi. Akwai hadisin Anas ibn Malik, ina jin baran mani wannan tambayar mini magana, Anas ibn Malik al-Ka'abi, ba Anas ibn Malik al-Ansari wanda muka fi sani ba. Masu suna Anas ibn Malik mutum biyar ne. Yawwa, to akwai Anas ibn Malik al-Ka'abi, hadisin sa kenan guda ɗaya, rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda yake faɗa cewa Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke wa matafiyi azumi wa shatr as-salati, ma'ana ya dauke wa matafiye yin azumi ya dauke masa kuma rabin sallah. Rabin sallah shine ma'ana sallar da take da raka'a hudu a mai da ita biyu, shine ma'anan shatrus salati, rabi kenan. Sannan mai ciki da mai shayarwa su kuma aka dauke musu azumi. Shine wannan hadisin malamai suka kalle shi ta fuskoki da yawa. Wasu su ce ai tunda an ce an dauke mata azumi, daukewar azumi ake nufi a gaba daya, ma'ana ba za ta yi ba sai dai ciyarwa. Wasu kuma suka ce a'a, ai shi kansa nassin hadisin ya nuna cewa waɗanda suke da alaka da ita a cikin hadisin, waɗanda aka ambata, ai ijma'i ne, nassi ne, ƙuri-ƙuri na Qur'ani cewa ɗauke musu azumin da aka yi za su rama ne. Kamar yanzu matafiyi mai hukuncinsa in ya bar azumi, an ɗauke masa ne gaba ɗaya koko ramawa zai? Nassin Qur'ani ne cewa iddatu min ayyamin ukhra, ko yau? Don haka wannan siyakin ba zai taimakawa a ce wannan ya nuna kenan idan mace mai ciki ce ko mai shayarwa ya zama cewa an ɗauke azumi ba za ta rama ba. Jumhurin malamai ra'ayinsu shi ne za a rama, ko akwai malamai da suke gani kamar su Ibn Hazm suna cewa babu dalilin wajibta mata ramukon ko fidiya, kawai ta fidiyan nan a yi ta rama ko kai, fidiyar kawai za ta yi, ma'ana ta ci da miskini in tana da ciki ko tana da goyo. Yawwa, wasu malamai suka wasata suka ce abin da ya fi shi ne ta rama ɗin nan in tana da hali, in tana da damar yi, in ku ba ta da dama ta yi ciyarwar a madadin wato wancan. La'alla a'adalul aqwal wannan shi ne da wasu malamai suka ambata, amma man isu bin Baz Uthaymin duk ra'ayinsu akan cewa wajibinta ta rama. Wasu kuma malaman suka ɗauki ra'ayin kamar da Ibn Hazm ya faɗa cewa ba buƙatar ramukon a kanta, kawai abin da za ta yi shi ne ta ciyar da miskini a kowane wato rana da ta abin nan. To wallahu a'lam, tarjihi akan waɗannan yana da wahala. Na'am, me gado? Ya taɓa hukuma ba jama'a ba baitul mali? Ai duk jama'a akwai baitul mali. Yawwa, wadda muke da ita nan yanzu sai ta ofishin local government. Treasury kenan ko? To shi kake so a faɗa? To nan za a kai nan ne baitul mali mu ƙwarai. Yawwa, to Allah ya kyauta. To mu je ga inda muka karan ayoyin da aka karanta jiya, uhilla lakum lailatal siyami rafathu, min ta'liqin, ko magana dai akan ma'anar ayoyin, ko yau za mu karanta nassin maganar Tabari. Malam Sa'idi, malam Sa'idi yana cewa kana fi awwali fardhi siyami يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع. دا فلكم لوكسين دا أكفر لن تأزمي تو حرامني حرامني أكم مسلمي أتكين دليما إن دي حرمتين يا إبتي تو أن هنا شكما دا قباكوا تاسي دا قباتي كافهم الفجر تو حرامني أتشاء بنتي كو أشاء وكو إجمائي من فهم شيء أبو دا هكا أبيكي. Wata rana Umar radiyallahu anhu ya buƙaci iyalinsa da ya zo ranar azumi a cikin azumi da daddare, sai ta ce ai ta yi bacci, tunda ta yi bacci kuwa a kan ƙa'idar da aka saba to ba zancen ta kusanci mijinta. Umar ya ce a'a, shi wannan ba haka ba ne. Ya kusanci matarsa, sannan ya zo tambaya gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka saukar da wannan. Mufinci abin da haka suka fahimta, haka kuma ake yi cikin dare in dai har mutum ya yi bacci, to da cin abinci da sha da kuma jima'i duk babu, kaga azumin ya kai har dare kenan. Amma abin da ake nufi ba dore ba ne fa, sun sha ruwa da magariba. Idan aka sha ruwa daga magariba kowa ya ci abinci, to karka suke kai bacci. Inda ka miƙe ba kai bacci ba, to za ka yi ta ci. Yawwa, amma in dai har kai bacci to ba za ka ci ba kuma bayan baccin nan, shine abin nufi. Yawwa, haka wani sahabi shi ma ya so ya ci bayan bacci din, wannan abu ya faru ne sababin ne kamar da malamai suka ambata guda, ma'ana saboda wannan sababi guda biyu. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya saukar da wannan aya, fa hasalatil mashaqqatu li ba'dihim, shi yasa wasu daga cikin su sai suka samu kunci da wannan hukunci. Fa khaffafa Allah ta'ala anhum dhalik, sai Allah ya saukake musu wannan. Kamar da muka sani dama shi malam Sa'adi bai saba da kawo asbabun nuzul irin wannan, shi yasa duk ba su faɗi wannan ba. Saurin da tafai da su kawo isoshin Umar ɗin nan da wancan, sai yake cewa wa abaha fi layali siyami kulliha al akla wash shurba wal jima'a, sai Allah madaukaki ya halatta ci da sha da jima'i a cikin daren azumi baki ɗayan daren azumi dukan dararen sawa'un nama aw lam yanam sawa'un mutun yayi bacci ko bai bacci ba kawai indai da daren ne to an halatta maka waɗannan abubuwa likaunihim yahtanuna anfusahum bi tarki ba'd ma umiru bihi saboda sukan yaudari kansu da barin wato wajen wani abu na abin da aka hana su su aikata ma'ana sukan zagaye su aikata a boye abin da aka hana su su aikata din shine abin da yake nufi yawa sai yace fataballahu alaikum ma'ana fataba alaikum ay fataballahu alaikum sai Allah ya karbi tubanku bi an wassa alaikum amran kana laula tawsi'atuhu mujiban lil ithmi wato sai Allah subhanahu wa ta'ala ta kasancewar ya yalwata muku wani lamari lamarin da ba dan ya yalwata muku shi din ba kuwa da ya zama wannan abin sababi ne da zai wajabta muku samun zunubi wa afa ankum kuma sannan ya rangome akan ku wato ya yafe muku ma salafa min at-takhawwun ya yafe muku abin da kuka yi a boye a sirrance kuka yaudari junan ku akai Allah subhanahu wa ta'ala sai kawo ga yadda akai فالآن دون هكا أينزو بعد هذه الرخصة والسعة من الله دكما يلوتا وادق الله تو باشروهن كلهم قميسو معناكو ساددسو وطعا وقبلة ولمسا نان سيهدو أبو بوان قبات يا تفسير معنا متن يتاكما تسع جمائيكي ننقلو قلو وقبلة دسنباتا شين كيس ولمسا دتبجيكي كون يا حالة تغريكو اندي دليي وغير ذلك da waɗannan ma wanda ba wannan ba duk abin da aka faɗa ma wanda ba wannan ba na daga alaƙar namiji da mace to an halatta masa in dai dare din nan yayi wa butagu kuma ku nemi ma kataballahu lakum abin da Allah ya rubuta muku ay inhu fi mubasharatikum li zawjatikum at-taqarruba ila Allah ta'ala wal maqsud al-a'zam min al-wat'i wannan rungumar da za ku yi jima'in da za ku yi da matanku to sai ku yi niyyar kusanci zuwa ga Ubangiji tunda ita ma ibada ce aiki ne da idan kai zaka samu lada kusantar mata to Allah ya hore wanda ba su da mata Allah ya ba su ko haku ki sai an zo wannan gurin a rika yi addu'a ko to Allah ya sare yawa sai ce wal maqsud al a'zam kuma ku nemi wannan abin nufi din nan mafi girma wanda ake yin wata'i saboda shi shine me wa huwa husulul zurriya shine samun zurriya ku niyyar wannan kuma ku nemi samun lada a gurin Ubangiji wa ifa'a farjihi da kuma mutum dai ya kame farjinsa mutum in ba shi da aure to yi kokari wajen kame farjin nan daraja ce babba a wurin Allah subhanahu wataala mutum zai samu in ya kiyaye bai yi wannan bai lalata wato rayuwarsa da wannan kazantar ba wa farji zawjatihi da kuma ya kiyaye farjin matarsa kasancewar saduwar da zai da ita zai hana ta shiga kuncin da zai tilasta mata har ta je ta nemi wani mun gane ashe idan mutum ya kusanci iyalinsa ya tsare kansa kuma ya tsare ita iyalin daga shiga wani hali mara kyau dan asali sababin yin aure dama daga cikin manyan makasid dinsa shine wannan abu yawa dan haka ashe kenan shi yasa ce wa husulul maqasidin nikah kuma a sami abubuwan duk da ake samu da kuma su ne manufofin yin aure a samu zuriya a samu tarbiyyar ƴaƴan kuma a rayuwa ta musulunci irin wannan dabi'a ce duk dan adam din da Allah ya halitta to yana da dabi'ar indai namiji ne shi to zai karkata da sha'awarsa zuwa ga mace in mace ce za ta karkata zuwa ga namiji in ba a samu wannan ba lafiya ma'ana in kai ga namiji bai karkata zuwa ga mace ba to ba shi da lafiya in mace ba ta karkata zuwa namiji ba ta da lafiya ashe kenan sai aka sa mana ka'ida ne yadda abin zai gudana shine a yi aure kuma a tsara wato rayuwa a karkashin wannan tsari din to sai shi daga cikin abubuwan da Allah madaukaki ya wajabta ko ya rubuta mana kuma har yanzu shine lailatul qadr akwai lailatul qadri al-muwafiqa li layali siyam ramadan wanda wannan dare na lailatul qadr yana dacewa da dararen watan ramadan ma'ana ba a samun lailatul qadr sai a cikin watan ramadan shine abin da ke nufi al-muwafiqa li layali ramadan fala yanbaghi lakum an tashtaghilu bi hadhihi al-ladhdhati an tudayyi'uha na'am sai ke cewa fala yanbaghi lakum bi kamata bagare ku ku shagaltu da wannan dadi din ma'ana wannan dadi da za ku samu ku shagaltu daga dalilin lailatul qadr wato dai uha kuma ku zo ku tozartar da wannan dare ba ku yi amfani da yin ibada a cikin sa ba fallazatu mudrakatun shi da jin dadi za a iya riskar sa wa lailatul qadr amma dare lailatul qadr idza fata in har ya kufce ce idza fatat tunda dare larabci mace ce shi yasa yace wa lailatul qadr dare lailatul qadr idza fatat in ta kufce mun ku a Hausa namiji ne ko daren lailatul qadr in har ya kufce lam tudraktu ba a riskar sa yawa kaga ashe kenan kada mutum yazo daren lailatul qadr ana fatan a same shi a dace da shi a ibada shi kuma yaje ya shagaltu da saduwa da iyali shi yasa Aisha take ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan goman karshe na Ramadan ya shigo to yana daure mazajinsa mana shiddal mi'zar wato kwarjallansa yana daure shi sosai ya zama cewa ba ruwansa ma'ana da alaka da mace abinda ake nufi kenan yawa yana shiri na yin ibada a shiga harkar ibada dama zai shiga itikafi itikafi ko in ka shiga shi annabi sallallahu alaihi wasallam itikafin kwana 10 yake shekarar da ya rasu ne kwana 20 shekarar da ya rasu ma'ana azumin sa na karshe saboda muhimmancin itikafi yawa dan haka shi kenan idan mutum na cikin wannan yanayi sai ya hakura da duk wani abu na kusantar iyali sai ce wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr mun yi magana akan wannan jiya ko cewa ku ci abinci kuma ku sha har ya zama cewa hasken al-fajr ya bayyana daga hasken daga duhun dare wannan haka ake nufi a larabci yawa ma'ana tunda mun yi magana akan bayanin mujmal da sauran su jiya yawa don haka anan abin da ake nufi kine shi hadha ghayatun lil akli wa shurbi wal jima nan ita ce matuka da mutum zai kai wajen cin abinci da shan abin shan sa da jima'i wa fihi ashe a cikin wannan annahu cewa idza akala wa nahawahu da zai ci ko ya sha ko jima'i da makamancin sa shakan fi tulu'il fajr yana mai kokontan alfijir ya fito ko bai fito ba fala ba'sa alaihi to ba laifi akan sa mun fahimci wannan nan can idan alfijir ya kusa mutum yana azumi sai yana kokonto lokaci yayi ko yanzu za a kira sallah ko kuma yanzu a kira sallah ba to a lokacin kokontan nan in mutum ya ci abinci ba laifi akan sa wannan yana da sabani da lokacin faduwar rana faduwar rana idan mutum ya ci abinci yana kokonto to ya kare azumin sa sai ka samu yakinin faduwar rana sannan ka ci abinci ina fata mun fahimci wannan bambanci kenan amma idan alfijir ne idan kana kokonto ma zaka iya ci kuma ba komai akan ka saboda me wannan nassin hatta ya tabayyana an fadi mudda muddan nan ita ce wannan kuma muddan nan ba irin rana bace kaga rana kullum muna kallanta buyanta kowa da cikin sauki zai gane ta buya alfijir ko sai masu ilimin sanin sa ne mutum zai gane alfijir na ƙarya ya zo ya tafi na gaske kuma gashi ya zo in ba haka ba mafi yawan mutane ana dogaro ne da mai kiran sallah yawa sai yanzu da aka sami damar a sami ta hanyar ilimi a ce karfe kaza a gari kaza karfe kaza rana za ta fadi karfe kaza kuma alfijir zai fito wannan kuma ilimi ne mai amfani ba laifi bane ai amfani da shi wanda ba shi da matsala tunda lissafi ne aka yi na tafiyar rana tafiyar taurari da tafiyar duniyar jujjuya wasu aka gano gari kaza in yana wuri kaza to karfe kaza za su gitta kaza da rana ko za su don haka ilimi ne dai na masu ilimi kada a je wata damuwa a zuci wajen amfani da shi daga an ce lokaci karfe kaza zai yi to sai mutum ya amfani da wannan abinda dai ake faɗa anan shine in mutum yana cikin misali mutum ba shi da wannan yakinin da zai samu ta hanyar agogo sai ya zama yana dogaro ne da a kira sallah wannan yana sa mutum da wani abu cewa lallai wajibi ne ashe akan ladanai masu kiran sallah su ji cewa amana ce akan su wannan aikin da suke yi amana ce babba musamman a wannan zamani na azumin nan ko a kunce a wannan wata na Ramadan wajibi ya zama cewa ladani yana kiran sallah ne daidai lokacin musamman yanzu muna da damar da ga wannan tsarin kalandar da ake yi a shar'anci ba ta da matsala amfani da ita har Makka da Madina duk abin da ake amfani shi kenan a zamanin yanzu na zancen lokacin shigar lokacin sallah bal yanzu kaga a Madina musamman da nafi sani shugaban ladanan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban kula da wannan tsarin time din, ya san shi, yana da ilimin yadda ake lissafi shi kansa, irin na falaki din da muke ji, yana da wannan ilimin shi kansa, dan yana daga cikin abubuwan da suke da alaka da wannan. Banda wannan kuma duk irin kalandar da ake dinnan shi ke jazata, wanda shi zai ce eh wannan abu gashi yayi mutane wani lokacin ma a masallaci ake rabawa, yau tare da cewa wuraren da suke din yanzu suna da yawa ba buɗe ake ba, to amma kasancewar harkar sa ce amanar da ya dauka ta al'umma, yana kula da ita ta wannan gefen. To haka ake so kowanne ladani ya zama yana lura da lokacin nan, lokacin nan yana shiga kada ya ƙara minti ɗaya ko biyu ya kira, yawa in dai har lokacin yayi, idan magariba ce mutane ka ba su dama su ci abinci, in kuma alfijir ne ka ba wa mutane dama su dakatar da cin abincinsu, amma za ka ga wasu saboda kuskure ko kuma jahilci daga za su dade sai lokacin ma da an fara ta da iqama a wasu masallatai, wani lokacin ma sai an idan da sallah a wasu masallatan sai ka ji wani yana kiran sallah na biyu, wanda kuma wannan zai sa wanda yake taqlidin masallacinsa to ya ci abinci bayan alfijir, yau ko ba haka bane. Kuma asali in mutum yana da ilimin lokacin ya shiga to ba shi da damar fa ya ƙara cin abinci, ina fatan fahimci wannan. Har wancan damar da malamai suka bayar idan mutum yana cin abinci ya ƙarasa, duk ba ijma'i da suka yi akan wannan ba, akwai sabani, amma ana gina ta ne akan rashin yaqinin lokacin ya shiga, yawa mutum bai sani bane yana cikin ci sai aka kira sallah sai ya sani kenan, to in ya sani din ya karasa abin da yake abin da suka faɗa kenan. Amma idan kana da wannan tsarin na timetable din da aka yi ko kalanda cewa lokaci kaza ganganci ne ka ci gaba da shi kuma har wannan lokacin, na fatan fahimci abin, yawa to Allah madauki kyauta. Amma wannan ya nuna mana cewa idan mutum yana cin abincinsa ka'idar lokacin tsayawar shine shigar alfijir din, ma'ana akwai waɗanda suke tsanantawa su kuma cewa tilas ne a sa wani lokaci sunansa lokacin imsaki, lokacin ka dakata da shan ruwa, yawa har na kawo irin waɗannan timetable din da wasu suke a wasu wuraren, za ka ga har ana irin wannan a ce ga lokacin dakatar da cin abinci ga kuma lokacin da alfijir ya fito, malamai suna cewa wannan babu shi asalin annabi sallallahu alaihi wasallam, ban nassin wannan aya bai nuna mana akwai wani lokaci sunansa lokacin imsaki ba, cewa ka dakatar da cin abinci minti 10 kafin alfijir ya fito ko minti 5 ba wannan umarni din a shar'ance, na fatan fahimci wannan. Amma an ce ka dakatar da cin abinci ne in lokaci ya shiga, kaga kenan ashe za a iya samun lokacin da kana cikin cin abincin ana kiran sallah, shikenan sai ka saurara sai ka tafi masallaci, mun fahimci abu, yawa sai wa fihi dalilun ala istihbab as-suhuri lil amri, wannan ayar ta nuna mana mustahabbancin yin suhur, saboda me ya ce lil amri, me yake nufi lil amri, saboda umarni, lafazin wannan ayar me ai cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, kaga ashe umarni ne cewa a ci a sha har zuwa al-fajr, anan malamin ya hangi cewa ashe suhur mustahabbi ne, in ba a ce musu ba a ce masa wajibi ba, to tunda umarni ya zo a kansa akwai dalilai da suka dauke shi daga wajibci ya koma mustahabbi, ina fatan fahimci abu, dan haka ashe kada mutum ya ce ba zai rika yin suhur ba shi kawai yana da karfin zuciyar da ba in ma bai suhur ba ba komai, ya kwanta bacci ya ce kada a tashe shi, shi baya so a tashe shi kawai sai sallar asubah, ana samun ma wasu sallar asubahin ma ba sa tashi ga kuma azumi, Allah kiyaye. Sai shi wa annahu yustahabbu ta'khiruhu, kuma har yanzu mustahabbi ne a jinkirta shi suhur, ana cewa suhur aikin cin abinci shine suhur, sahur in ka sa fatahan sini sahur shi kuma shine abincin da ake ci lokacin suhur, mun gane, yawa a larabci kenan, in ka ce suhur aikin ka zauna ka ci abinci sai a ce kayi suhur, amma abinda in ka ce wa iyalinka mai komin sahur dina za ka ce ma'ana mai komin abincin sahur, inda larabci kenan ke magana, yawa sai ke cewa wa yustahabbu ta'khiruhu, yawa mustahabbi ne a jinkirta shi akhdham min ma'na rukhsatillahi wa tas'ilihi ala al-ibadi, in muka lura da ma'anar muna dauko wannan ne daga ma'anar rukhsar da Allah madaukaki ya yi wa mutane da sauƙaƙe wanda ya masa da ya yi wa bayinsa me yake nufi anan ba cewa hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr ba be ce wa kulu washrabu ila ma qabla al fajr ba kaga da an faɗi wannan nassi ne in an ce ila ma qabla al fajr kafin al fajr ya fito kaga kenan an mana nassi kada ka bari al fajr ya fito kana cikin cin abinci amma cewa akai ka ci ka sha har al fajr ya fito don al fajr ya fito shine lokacin tsayawa shine lokacin a fara azumi ko wannan sauki da yawa yake kaga ba wani irin kunci din nan kaga mutun yana ta makale yawon sa kafin a kira sallah ya ta shan wahala akwai wasu masu yawan kokonto in ana azumi kaga cewa tun kafin minti 10 a kira alfijir ya tsaftace bakin ya tsaya baya tsotsar kuma in ya wuya zo ya ta tofar da shi wasi kada ya haɗi wani abu wannan duk wahala ce yawa da abin da ya rage maka a baki in ma an kira sallah kurkure bakin ka irin kurkurewar da zaka yi in zaka yi alwala yadda ba za ka kurkuɗe ruwan ba kada wani abu sabo ya shiga amma dai ka gyara bakin ka ya fita wani abu na ƙazanta ya fita kar ka tsananta wa kanka cewa tun kafin minti kaza kafin kiran sallah da minti kaza za ka saurara da sauransu Allah madaukaki ga yadda ya bamu ya sauƙaƙa mana mu bi wannan sauƙin nasa shine daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah madaukaki yana son a karbi rangwamansa in yi wa mutane kamar yadda yake kin wato a aikata abin da ya haramta kaga yadda Allah ya ce kada ku yi kaza ai baya so ko to in yi muku rangwame yace an sauƙaƙa muku ku yi abu kaza mutum idan yace ba zai bi rangwamen nan ba to Allah baya so da fata kun fahimci abu haka misali yanzu za ka samu mutane sallar ƙasar ai rangwame ne ko dama Allah madauki asalin saukar ayar ya saukar da وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لوكشن aka saukar da wannan aya an saukar da ita ne a lokacin yaki cewa idan kuna tsoron kafirai za su fitine ku to ku rage sallah mai raka'a hudu ta dawo raka'a biyu to daga baya sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to ga wannan yanzu in babu tsoro fa Al-Anusana ya ce wannan rukusar Allah sai rangwame ne Allah ya muku na aka khudhu rukhsatahu ko karbi rangwamensa da aka har zuwa tashin alkiyama kada mutum ya ce shi ba zai yi kasarin sallah ba wannan ya tuna min kuma wadanda gaba daya ma ba sa yin kasar wani mutum zai tafiya shi ya dauka wani sabon iyayi ne na zamanin yanzu mutum in zai tafiya ya kasaru ko ba haka bane yau wannan ba daidai bane yin kasarin sallah akwai sabanin malamai akan wai rukhsa ce ma ko azima wala albani yana da wani rubutu da yake dake lecture ce na darasi ne yake yi wata rana yake ake tattauna da shi shi ya tsaya akan cewa yin kasaru ba rukhsa bace azima ce din da ra'ayin jumhurin malamai shine rukhsa ce dogaro da wadannan hadisi amma shi yana ga azima ce ya kawo maganganun sa da ya fassara wadannan wato hadisan da abin da suke me ake nufi da azima azima abin da yake a tsanani ma'ana ba za ka kira shi tsanani ba ma'ana dai yanke hukunci ne na kat cewa ka je kai abu kaza ma'ana kamar umarni ne sai kai ba maganar rangwame bane yawa rangwame shine da abin da ko an hala ko ba a halatta maka ba sai a zo a halatta maka yawa wannan ko azima shine asalin abin da aka umarce ka ka aikata kaga shi wannan ai baka neman cewa ina rangwame zaka aikata shi ne saboda an umarce ka yawa dan haka a rika kula da wannan abu wani sai ce wai shi ai bai dauko niyyar kasarin ba daga gida ya dauka kasaro niyya ce sai ya dauko ta kamar hulassa sannan zai yi ta wannan ba haka bane yawa in dai ka yi tafiya to kawai kana da kasaro akan hanya za ka yi sallah to azhar ta kama la asr ta kama raka'a biyu za ka yi kowace daya isha'i raka'a biyu asuba ba a rage ta magariba ma ba a rage ta shikenan ka samu kanka saukin da Allah subhanahu wataala ko kuma kai amfani da saukin da Allah ya yi maka insha Allah kara mana fahimta to sai yake cewa wa fihi aidan dalilun ala annahu yajuzu an yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min al-jima'i wannan dalilin har yanzu shi yasa wato yake da muhimmanci mutum ya koyi fahimtar dalili fahimtar hukunce daga dalilai mana istinbatin hukunce aikin malamai ne mai kyau kuma mai karfi ba ko wasu mutane da yawa muna karanta alqur'ani ne ba ma tuntuntuni akai tintintinin nan shine ke haifar da a iya zaƙulo hukunce-hukunce daga cikin ayoyi. Wannan maganar dai ta cewa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wannan duk daga ciki aka gano kuma cewa ya halatta alfijr ya keto wa mutum alhali mutumin yana da janaba sakamakon jima'in da ya adare. Mun gane wannan ma'ana ba wajibi bane a kanka a ce sai ka yi wanka kafin alfijir ya keto. Shi da abin da ake faɗa, mutum ya sadu da iyalinsa cikin dare yana cikin wannan janabar dan an kira asubahi asalatu, ma'ana asubahi ta yi an kira sallah lokaci alfijir ya fito na biyu, to kada ya ce shikenan yanzu azuminsa ya kare. Azuminsa bai kare ba, domin ne shi wannan abin da ya haifar masa da janabar a wani lokaci yayi a cikin dare yayi yawa kafin alfijir, wannan kuma sababin shi ake faɗa. Shi yasa malamai suka yi sabanin akan mutumin da yake cikin yin jima'in sai alfijir ya keto, yana cikin yi. Malamai suka ce to abinda zai kawo shine ya zare alas sai ya koma gefe. Har wasu suka ce ai wannan shi kansa fita din wai shi ma wani jima'in ne. Mafi yawan malamai suka ce a'a wannan kar a tsananta wa mutum, tunda dai yana cikin abinda aka halatta masa, yana jin alfijir ta yi to ya fita sai je ya wankansa kuma bai yi abin da ya bata masa azumi ba. Saboda amma idan ya ce bari sai ya karasa wani abu, to kuma nan matsala take tasowa. Mun fahimci wannan? Yawwa, shi nan ba karasawa. Yawwa, shi ne sake cewa qabla an yabtasila, idan abun ya same shi kafin ya wanka, yace wa yasihhu siyamuhu, azuminsa kuma yayi, li'anna lazima ibahatil jima'i ila tulu'il fajr. Domin ko lazimin abin da ke lazimtar wannan halacci, ba an ba mu halaccin a ci gaba da jima'i jima'i ba, to wannan halaccin tunda aka ce hatta ya tabayyana an sa masa gaya, to har zuwa wannan lokacin ake nufi. Kun fahimci abin nan kuwa? Ma'ana har zuwa lokacin, lokacin yana yi to sai a tsaya kuma. Yasi an yudrikahu al-fajr wa huwa junub, haka ne? Yawwa, wa lazimul haqqi haqqun. Me yake nufi da wannan zancen? Ma'ana tunda aka ce mana ku ci ku sha, ma'ana kenan hadda jima'i har zuwa lokacin da alfijir zai fito, to ashe lazimin wannan abun, an ce lazimi, me yake nufi da lazimi? Me ya lazimi tsakani da Allah? Mallan kana da riya, lazimi me ya lazimi? Na'am, ba lazimi na jan carbi ba. Yawwa, na san da yawa an faɗi lazimi mutane wannan za su kawo, ba shi ake nufi. Mutum yana da wani zikiri da ya saba yi ya yi shi, wani wuridi nasa ya ce yana da lazimi, to ba shi ake nufi ba nan. A'a, ba halacci ba. Wannan nuza ce ta malaman usulin fiqh da aka same ta daga mantiki. Nan ce lazimin abu abinda zai lazimce shi ya zama tare da shi, muddin akwai shi to shi ma akwai shi. Ba an ce mana a ci abinci a sha kuma hadda jima'i har zuwa lokacin fitowar alfijir ba? To ashe in dai har za mu ci gaba da yin waɗannan da ci da sha da jima'i har lokacin da alfijir zai fito, to lalle mutum zai zama ya rayu gari cikin janaba. An fahimci abin? Lazimin abin shine abin da ke tare da wannan aikin kuma ba zai rabu da shi ba, shine za ka ci gaba da ci da sha har alfijir, in dai har za ka kai wannan gayar baka tsaya ba. Hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ma'ana har alfijir ya fito kana cikin wannan aikin da aka halatta maka, to ai kaga lazimin sa shine me? Ashe za ka kai alfijir kana cikin janaba. Shine sai aka ce to wannan shine sai yake cewa yawa li'anna lazima ibahatil jima'i, abinda ke lazimtar wannan halatta mana mu ci gaba da yin da ci da sha da jima'in ila tulu'il fajr, tunda aka halatta mana abinda ke tare da wannan halaccin shine an yudrikahul fajr wa huwa junub, lalle janaba za ta samu mutum, alfijir zai zo mutum alhali yana da janaba. Sai ce wa lazimul haqqi haqqun, shi ko duk abin da zai lazimci abin da yake gaskiya ne yana tare da shi har abada, to shi ma gaskiya ne. Mun fahimci abin? Iba anan menene haqqu? Al haqqu ne shine ibaha, halatta mana ci da sha da jima'i ko har zuwa fitowa a fijir shine alhaqu din anan lazimin sa abinda ke lazimtar sa tilas ya makalkale masa suna tare ba shine zama da janaba har alfijir ya fito to lazimul haqqi duk abinda zai lazimci haqqi to shi ma haqqun ne kun gane fiqhu yawa tunda tilas ne ya zama cewa in dai ka dauki wannan ibahar kai amfani da ita an halatta maka cin abinci har zuwa alfijir inda zaka yi amfani da wannan to abinda zai lazimce ka akwai abinda zai zama tilas to kana tare da shi shine me alfijir zai fito baka yi wanka ba tunda ka halatta ka tafi kai amfani da wannan halaccin har zuwa alfijir din ya fito mu fahimtar wannan gantsan kuwa yawa ashe kenan lazimin wannan ibahar shine ka waye ka ci gaba da abin nan da zama da janaba har gari ya waye gari ya waye ina nufin alfijir ya fito yawa hal alfijir ya fito to tunda kuwa wancan ibahar gaskiya ne ko ba gaskiya bane gaskiya ce tunda nassin alqur'ani ne to zama mutum ya ci gaba da zama da janaba har alfijir ya fito shi ma ashe shi ma gaskiya ne ma'ana baya bata azumi kenan shine ma'anar zaman sa gaskiya mun fahimci abu yawa zaka ga wannan duk azumi duk lokacin da Ramadan ya zo sai ka samu mutane suna tambaya akan wannan malam ni ne na waye gari an yi kaza amma kuma har an kira sallah ban yi wanka ba zaka ga wani an masa wannan ya yi tambayar bana an ba shi amsa ba dinnan azumin ya zo sai an saki shi yasa fa'idar a rika darussan da suka shafi ahkamin azumi kafin azumi dinnan a littafan fiqhu a karanta su yana da amfani saboda shi abu ne da ake da shi da haji haka ɗabi'a su take duk hajjinka ko ka yi shekara nawa kana haji to in haji ya zo ku sai ka yi muraja a littafan haji sai ka karanta ka binciko me ake cewa kuma kai tambayoyi saboda me sau ɗaya ake yin sa a shekara sabanin sallah ku duba sallah fa sallah ma ita kanta ba mu gama sanin hukuncenta ba har yanzu matsalolin sallah mutane da yawa ba su yi barcin shi yadda ya kamata ba ga shi kuma kullum za su yi guda biyar wajibi banda nafilfile da suka yi tare da waɗannan to ashe kenan yana nuna a san waɗannan hukunce-hukunce yana da muhimmanci haka nan hukuncin wanda zai yi mafarki da rana saboda wani ya ɗauka kawai shi fitar maniyyi da'imin an same shi to azumi ya ware to ba haka bane in ya fita a lokacin da ake cikin halin faɗake ma'ana a faɗake kana sane da halin da kake ciki ya fita to nan ne azumi yake karewa ya lalace ta hanyar mai in da gangan kai ta hanyar kuma jima'i to wannan hadda kafara in kuwa fita yayi ta hanyar wata hanyar daban ko istimna'i da sauransu azumi ya kare akwai sabani akan akwai kafara ko babu mun fahimci wannan yawa abun gurgudan dalilai na hadisai babu kafara akan mutum manhajar malikiya akwai kafara idan mutum yi istimna'i me istimna'i yawa mutum ya rike gabansa yana wasa da shi har ya kawo wani abu wani shi ake ce mai istimna'i wani masturbation haramun ne da ma a shar'ance a malamai sun tattauna dai akan maganganu ba zan ce ba sabani ba akwai sabani amma rajihin magana haramcinsa to idan mutum ya yi amfani da irin wannan hanya mani ya fito daga jikinsa azuminsa ya kare sabani shine akwai kafara ko babu ma me kake cewa in ta hanyar da ba ta hanyar wannan hanyar da aka saba muni da fita bane ta hanyar misali ko ta wahala ko duka ko makamancin wannan ko rashin lafiya dai wannan ba cikin abin da kare azumi yawa amma ya fita irin fitarsa da aka sani ta jin dadin nan domin shi kowa san duk wanda ya san shi ya san yadda yake fita ko ba haka ba to sai da wannan shine ake nufin azumin mutum ya lalace haka a duka ne karanta masail din da suke da alaka da wannan dan mun zo kansu ne a karatu in ba haka ba Saudiya za ka ga lokutan azumi ana kyale mutane ba cikin waɗannan ba akwai littafin nan na Sheikh Al-Uthaymeen Majalisu Shahr Ramadan yana da kyau kowanne masallaci a ce ana karantar da mutane shi akwai amfani akwai hukunce-hukunce da suke da alaka da masalolin azumi akwai malam Al-Munajjid Muhammad bin Salih Al-Munajjid yana da shi ma sabuuna mas'ala fi siyam shi ma yana da muhimmanci waɗannan a ce ana bin su ana karantawa ko kuma littafai da dama ko a ɗauko risala a karanta babun azumi a ɗauko sahih Bukhari sahih Muslim Abu Dawud musamman Abu Dawud kasancewar littafi ne dama asali na fiqhu to a karanta babin da yake magana akan azumi kafin wani lokaci kuka dauko bulugul marami ko dai littafai da za su ilmantar da mutane a lokacin da ake cikin azumin nan musamman dabda azumin a ce ana ilmantar da mutane wasu abubuwa daga cikin waɗannan littafai Allah ce muka mana mun gane menene ake nufi da lazimul haqqi haqqun to wannan magana ce ta manatsika malamin harkar mantiki a usulul fiqh ana magana akan ta hakanan babun aqida akwai suna cewa wannan magana tana da halin istithna'i in an ce lazimul haqqi haqqun me ake nufi duk albin da ya lazimci gaskiya to shi ma gaskiya ne to malamai suna istithna'i su ce wannan in ya zama a maganar Allah ne ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in a maganar mutane ne kuwa yau ta yau da kullum to lazimul haqqi haqqun idan tazamahu sahibuhu idan tazamahu sahibuhu idan mai maganar ya lazimci abin kamar yadda suke magana akan lazimul madhhabi hal huwa madhhabun aw laysa madhhaban misali ma'ana amma ban fasar me ake nufi ma'ana lazim in an ce lazimul madhhabi abin da ke lazimtar madhhabarka madhhabar da ka dauka kake tafiya akan ta abin duk da yake wannan madhhabar ta kunshe shi kunsa ta tilas to shin za a dauki cewa wannan ma ra'ayinka ne misali a wani abu kana da kauli a wata mas'ala abunka abu kaza halal ne to daga cikin abubuwan da suke lazimtar halaccin wannan abun za a iya samun wani abun kuma kila ba daidai ba a ce in ka halatta kaza to zai yalzamuka cewa akwai wata matsalar da za ka zo dole ita ma ka halatta ta sai ce a'a ni ba na nufin wannan to shi yasa malamai suka ce lazimul madhhabi innama yakunu madhhaban idan tazamahu sahibuhu in kana da ra'ayi a wani babi misali yanzu ka ga ba jiya muke maganar aqida ce babun sunan Allah da sifofi lazim maganar kaddara yanzu misali lazimin kaunin duk wanda ya tafi zuwa ga mazhabar ash'aira akan mas'alar sunaye da sifofi to kaunin su a babin kaddara shin ya lazimce shi saboda ya faɗi wannan ba nan ne ba zaka iya samun waɗanda suka saba a babin kaddara ba su tafi da abinda ash'aira suke tafiya ba dan haka ba lalle dan mutum yana mazhabar ash'ariya duk abinda ya faɗa kuma komai nasa na ash'ariya ne a sauran babi ba amma a inda ya faɗa a mazhabarsa a wannan guri to lazimul haqqi la abinnan la abin lazimul madhhabihi ko lazimul qawlihi yalzamu idan tazamahu yakunu madhhaban lahu sai an kawo masa a ce kana nufin yanzu idan kaza kaza da kaza ya faru to shikenan hukuncin kaza faru misali akwai mas'alar da yake da muhimmanci ba a shigar da lazimul qawli a cikin ta misali harkar takfiri cewa wanda yake kaza kafiri ne to ba a kafir da mutum da lazimin madhhabas da lazimin kaulin sa a ce misali wanda ya ba faɗi abu kaza ai ya rage darajar manzon Allah to wanda ya rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kafiri ne ko ba haka bane to idan mutum ba nassi wani abu ya faɗa da hakikatin rage darajar manzon Allah din bane lazimin abin da ya faɗa ne kake cewa in ku kana kan wannan to kaza sai yace maka a'a ni ba haka nake nufi ba ni ban ci abin aiko yawa har sai idan an ce masa kai maganar nan ta kafa za ta kai ka zuwa ga kaza sai sai eh din to sai a ce to duk abin da ta kai ka gare shi kuwa to hukuncin ta shine hukuncin ka mun gane abu yawa dan haka ababin takfiri ba amfani da lazimul qawli ana amfani da sarihin abin da mutum ya faɗa ne iya abin da ya ce to a kansa za a yi hukunci sai a ce wannan maganar daidai ce wannan maganar ba daidai ba ce kar a kafarta mutum a kan abin da bai aikata ba amma ya aikata abin da zai iya kaiwa zuwa ga abin nan mun fahimci abin ko to Allah maɗauki kyauta sai ce thumma atimmu siyama ila llayl yace idza tala alfajr idan alfajr ya fito to ku cika azumi har zuwa al-layl ma'ana ay al-imsak anil mufattirati ba muftira ba al-mufattirat al-ashiya allati tufattiru ay abubuwan da suke wato kayya azumi ko rabu da su har zuwa dare shine ila al-layl wa huwa me da nan غروب الشمس domin daga an ce rana ta fadi to dare ya fara shine ma'anar dare a shar'ance ba wai duhu ba duhu daban dare daban yawa walamma kana ibahatu al-wat'i fi layali as-siyami laysat ibahatuhu ko laysat ibahatan 'ammatan yayin da halatta wat'i ma'ana mutum ya taki matarsa a daren watan ramadan ba wato halacci ne ammatan li kulli ahad wato ba ga mannan halacci ne ga kowa da kowa ba ma'ana akwai wadanda ko da a cikin daren watan ramadana ne an haramta musu wannan to shi yasa su zamu ji yanzu yawa amma in ba haka ba dan da su duk wanda ba su ba halal ne mutum ya je ma iyalinsa da daddare amma in yana cikin masu itikafi kamar da zamu zo mu ji sai ce fa innal mu'takifa domin ko mai itikafi la yahillu lahu zalika to wannan kusantar iyali wato jima'i da iyali bai halatta ba gare shi istathnahu bi qawlihi ya cire shi ne mana an cire mai itikafi daga wannan halacci din da aka ce ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد kada ku sance su ku rungume su kada ku jima'i da sun yi magana bi akan me yake ne da tubashiru ko cewa ba da su jima'i to kada ku yi jima'i da matan ku wa antum akifuna alhali kuna lazimtar masallatai asalin akafa shine ma'ana lazima yawa ka lazimci wuri ka ki tafiya shi ake nufi da akafa naka itikafi shine lazimtar masallaci a zauna cikin sa ba a fita ba ayi ibada da fata an gane ai wa antum muttasifuna bidalika ma'ana muddin da kuna siffantuwa da halin itikafi to kada mutum ya kusanci iyali wadallatil ayatu ala mashru'iyyati al-i'tikaf wannan aya ta nuna mana halatin itikafi haka itikafi inda yazo kenan abinda aka faɗa kuma ko da yake akwai wasu wurare daban amma anan yafi bayanin kuru'u kasancewa an dora masa wani hukunci can ko wasfi ne kal akifina wa ruku'i sujud da makamancin waɗannan nan ko an yi magana akan hukuncin sa cewa idan dai mutum na cikin sa to ba kusantar iyali kaga ya nuna mana asali yanzu ba a buƙatar a bata lokaci a ga maka cewa ya halatta kai itikafi ko ma'ana ba ya buƙatar nassi a zo a ce maka itikafi halal ne ko bid'a ne saboda har an tsallake maganar halaccin an mai maka maganar wani hukunci daban a kansa cewa in kana cikin sa karka kusanci iyali ashe kenan shi din amin haifin asal mashru'iyyarsa za a fahimce ta daga nan ko da ba a faɗi waɗannan amana saboda faɗin waɗannan hukunci da aka dora a kansa da fata an gane sai wa huwa luzumul masjidi li ta'atillahi abinda ake bin itikafi shine lazimtar masallaci domin da'a ga Allah da kuma yankewa ilaihi zuwa ga Allah mutum ya yanke duk wata alaka ya yanke iyali ya yanke ba yanke iyali ya sakin su ba ma'ana ya rabu da su wannan lokacin yazo ya zauna a masallaci wa anna al-i'tikafa kuma cewa shi i'tikafi la yasihu illa fi masjidin duk zamu fahimci wannan tunda Allah madauki ya ka ibada sai da bu musanta ba da ba a santa ba da aka tashi sanin ta kuma sai ta zo da kaidinta mun gane abu tutanan malamai suka fahimci cewa ba a yin itikafi ashe sai a yi na sai a masallaci yawa tunda asalin mashru'iyyanta ja'at muqayyadatan wa lam ta'ti mutlaqatan ina fata mun fahimci wasu malaman sun faɗi wannan suna fahimtar haka cewa kasancewar dama ba mu san itikafi ba da ya tashi zuwa aka koya mana shi aka umarce mu da shi sai ya zo da kaidinsa mai fil masajidi wa antum akifuna bai ce fil buyuti ba ko yawa bai ce fi nawadikum ba a majalisan ku da kuke zama ba sai ce fil masajidi a masallatai yawa to shine sai ce wa yustafadu min ta'rif al masajidi ana fahimta daga ta'rifin da ake nufi da masajid annaha al masajidul ma'rufa indahu abinda ake nufi shine masallatan da aka sani dai a wurin sahabbai a wancan zamanin lokacin da aka saukar da wannan aya ma'ana masallatan musulmi wa hiya allati tuqamu fiha as salawatul khams sune duk masallatan da ake yin as-salawatu al-khams a cikin su yawa da maganganun malamai akan za a yi a wanda ba a juma'a ko ba za a yi ba yawa saboda maganar kada mutum ya fita ya bar masallaci ya tafi juma'a wani wuri kaga kamar ya bar masallacin domin wata bukata daban shi yasa idan mutum yayi a masallacin juma'a to ya hutar da kansa a yin wannan amma su malamai suna ganin indai sunan sa masallaci za iya itikafi a kansa tunda itikafin yana da iyaka ai mutum zai iya yin kwanakin da ko da ba juma'a ciki itikafi zaka iya na kwana daya zaka iya na kwana uku zaka iya na kwana biyar idan ana cewa misali zaka shiga ran asabar da safe ko ran juma'a bayan rana ta fadi kaga kace kwana shida zaka yi kaga juma'a ba ta same ka ba zaka zaka iya wani masallacin ko da ba na juma'a bane yawa amma idan dai juma'a za ta fado to kai masallacin da yake akwai juma'a dan ka fita daga saboda shi itikafi mustahabbi ne halatta sunnah juma'a wajibi ne kuma jonna yawa yace wa fihi daga cikin abinda za a fahimta a wannan nassi kuma har yanzu annal wat'a cewa mutum ya taki iyalinsa ya sabi da ita ma'ana min mufsidati litikafi yana cikin abin da ke bata itikafi in mutum yana itikafi ya gayyo to matarsa ita ma ta zo go itikafin ko ya fita je ya sabi da ita to itikafi kuma ya baci yawa sai a sake sabon niyya a sake wani wata dawowar daban yace tilka wadancan almazkuratu abubuwan da aka ambata su ne wato haramcin ci da sha da jima'i da makamancin su daga cikin abubuwan da suke bata azumi wadanda suke bata azumi a lokacin halin azumi da kuma haramta shan ruwa in ba da uzuri ba da kuma haramta mutum ya taki matarsa lokacin da yake itikafi da makamancin wadannan abubuwa daga abubuwan da Allah madaukaki ya haramta to dukkan su hududullahi iyakokin Allah ne allati hadda hali ibadi wadanda ya sanya su kaza kar a wuce kaza kaza kar a wuce kaza wanda ya sa su bayin sa kuma ya hana su su kusance su fa qala shi yasa yace fala taqrabuha kada ku kusance su ablahu min qawlihi yace fadin sa da yace fala taqrabuha ya fi kaiwa matuka fiye da a ce fala taf'aluha kada ku aikata dan aikata abu sai ka je kusa da shi ko kaga ko da abun zina ne aka ce wala taqrabu zina kada ku kusance ta duk abin da kaga kana shiga cikin sa zai kai ka ga wannan harkar fita yawa dan me an haramta mana kusantar ta ma yawa ballan tana a kusanta to haka nan wannan duk abin da zai sa azumin mutum ya kai ya lalata shi to kada ya kusance shi ya nisance shi yawa sai sai li annal qurbana yashmalu an-nahya an fi'li al-muharram bi nafsihi domin in aka ce kusantar abu to ya kunshi halin da akai akan shi kansa aikin da aka haramta din a kashin kansa manatin da aka ce kada ku kusanci abu kaga ba za ka doka wata zahiriya marar hankali ka ce a to ai an ce kar in kusance shi ne ba a ce kar in yi shi ba kun bai wannan irin zahiriyar aiko mutum ya ce ai cewa akai kar ka kusanci misali yanzu misali an ce kada mutum ya kusanci zina idan ya je ya zina zai iya cewa shi bai aikata kusanta zina ba ai bai zo gunta ba sai da ya kusance ta ko ba haka bane yawa don haka duk abin da yake sunansa haramu in aka ce maka kada ka kusance shi ma'ana hadda hanin da aka yi maka na aikata shi ainihin aiki din domin ba zai yiwu ka je ka yi aikin ba dama sai ka kusanta inda abin nan mai kofofi ne da cewa aka yanzu kada ka kusanci masallacin nan sai aka zo sai muka ganka a ciki ya aka ka shigo ko ba haka bane ai kaga ba zai yiwu ba sai da ka kusanci kofofin ka bude kofofin sai ka shigo ciki don haka in aka ce kada ka kusanci abu hadda shi abun ainihin sa mun gane abin da ke nufi kawai bayyana kenan sai kuma yake cewa har yanzu wannahyu an yawa yace wannahyu an wasailihi almusilati ilayhi yawa wannahyi an wasailihi almusilati ilayhi haka nan kuma bayan haramta shi kashin abin to an kuma haramta maka duk wata hanya da za ta kai ka ga aikata wannan abu ma'ana an haramta maka shi tahrimu shay'i wa wasailihi ko kamar da malamin suke ta'abiri ma'ana haramta maka abu tare da wasilarsa domin kowanne abu kafin ka kai gare shi yana da wasilar da sai ka biyo ta yana da hanya yana da sila yana da tsanin da sai ka bi shi ka je gare shi ko ba haka bane to wannan abun in aka ce maka kada ka kusance shi to an haramta maka da wasilar da aikin duk da ya san in zai shi ke nan isa haka sai ce wal abdu ma'murun bi tarkil muharramat shi ko bawa an umarce shi dama ya bar muharramat duk abubuwan da aka haramta shi aka haramta masa to ya bar su wal bu'di da kuma wato nisantar ko nisanta minha ghayata ma yumkinuhu shi bawa duk inda yake dama an umarce shi cewa ya bar muharramat menene muharramat abubuwan da Allah ya haramta ko yawa kuma mutum ya nisanci duk abin da Allah ya haramta Allah ya tsare wannan zamanin da muke ciki yanzu na wasu abubuwan haram din sun zama kaman abun ado a gun mutane da yawa yawa abun ado wajen ci abun ado wajen sha abun ado wajen hulɗa mu'amala duk za ka ga mutane yanzu ba ruwansu in an ce haram ba su cika razana ba kwanaki nake faɗi wannan zancen ko mutane sau da yawa ba sa razana wai in an ce abu kaza haram ne sun fi razana da tsorata in aka ce kafirci ne wai idan ba a ce maka in kai kaza kai kafirci ba wannan fa mai jin wa'azi ne ma yake da wannan abu wanda ba ruwansa in an ce kafirci ma ce kai da Allah ya bi su suna tafi da mutane daga addini kawai da haka kawai zai ci gaba da abinsa in aka ce abu kafirci ne duk mutumin da ya san me ake nufi da kafirci wajibi ne wa kansa wa'azi ya zauna ya ce kai menene har ya kai ga za a ce wannan abu kafirci ne ya tsaya yi bincike wai da gaske ne wannan abun haka ne ya nemo dalilan da wanda ya faɗa ya faɗa me yasa abun ya zama haka da haka ba zama mutum zai ya ce kawai aya sabani ne na malamai ko wani abu babbaligi Allah zai tambaye shi akan duk abin da ya aikata da abin da wato ya faɗa don haka mutum ya san me zai faɗa me kuma yake aikatawa wajibin mutum ya bar abin da yake haramun kuma ya nisance shi a gurgudan wato iyawarsa wa tarki kulli sababin yad'u ilayhi kulli sababin duk wani sababi kuma duk dalilin da zai iya kaiwa zuwa ga ka aikata wani abin da yake ba daidai ba to shi ma ka bar shi wa amman awamiru amma abubuwan umarni umarnin da Allah ya yi fa yaqulu Allahu fiha to Allah madaukaki yana cewa ne tilka hududullahi fala ta'taduha je mun magana ne ko in ka ji an ce fala taqrabuha to haram ne ake nufi in ka ji an ce fala ta'taduha to farillai ake nufi kada ka keta haddin su an wajabta ma abu to ka aikata shi kada ka keta haddin a fayunha sai a hana shi kenan a ce an mujawazatiha don haka ana hana mutum daga keta haddin su ya tsallake abin da aka wajabta masa ya tafi abin da ba a wajabta masa ba kaga wannan ana kuma fahimtar a sheke nan in aka ce abu an haramta maka keta haddin sa a she ma'ana kada ka yi abin da ba a umarce ka ba kuma a cikinsa mun gane wannan hani ga aikata bid'a yana cikin in an ce fala ta'taduha shi yasa bid'a i'tida'i ne i'tida'i ta bangaren me abinda aka ce kai ne sai ka ce kai bai ishe ka ba bari ka dan tallafo wani abin da ban shi ma ka kara me yasa dama Imam Malik yake cewa man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala me yasa ya faɗi wannan magana ma'ana duk mutumin da ya kirkiro wata bid'a ya sa ta a musulunci to kamar yana gaya mana ne yana riya cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala me ma'anan khana ar-risala bai isa da manzanci ba ya yaudari abinda aka ce yayi bai yi ba ya yi betrayin abinda aka tuno shi duk mai bid'a ko ya ce haka yake nufi ko bai ce haka yake nufi to haka yi kaga ko kaga wannan shine yanzu ga misalin mu na lazimin kauli yanzu idan ka zo ka fahimci tunda malam Imam Malik ya faɗi wannan in kana wa'azi akan wannan kenan ashe kada ka zo ka ce to ashe duk dan bid'a ya ce annabi bai isar da manzanci ba misali kaulin sa ne don haka ashe sai ka ce masa duk dan bid'a kafiri ne to ka wuce iyakar malamai malamai ba su ce duk ne bid'a kafiri sun raba bid'a kala biyu akwai wanda ta kai ga kafirci akwai wanda ba ta kai ga kafirci ba kun fahimci ma'anar yadda maganar lazimin kauli ba a lazimta wa mutum ko yawa amma kaga yadda Malik ya faɗa anan duk wanda ya ce kaza to lazimin kaulinsa kamar ya ce kaza ne to amma kaga tunda ba kaza din ne ya faɗa ba muka tashi masa hukunci ba za mu ce a wannan fa ya ce annabi bai isar da manzanci ba da haka sai a ɗora masa kaulasa sai mu tsaya iya abin da ya aikata ko ya faɗa na bid'a ko ya aikata na bid'a sai a faɗi cewa wannan abin ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba bid'a ne aikata bid'a kuma ga hukuncinsa kaza da kaza da fatan mun gane wannan yawa to shine sai yake cewa ina ne yawa sai kadalika ai bayyana Allah Allah madaukaki ya bayyana li ibadihi ga bayinsa al ahkam as sabiqa hukunce hukuncen nan da suka gabata a tamma tabyinin mafi cikar bayani babu wani bayani da ya kai wannan bayanin kyau duk kokarin mutum da fasaha sa da balaga sa da ilimin sa shekaran sa nawa yana yi ba zai ci yaren Allah a wani abu ba Allah ya faɗi abu ya ce a nan gun ba haka ya kamata a ce ba indai ka zo da magana ba haka ya kamata a ce ba ka yi kokari wajen bayanin ma'ana sai ka ce abinda ake nufi shine kaza kaza ashe kenan yana daga cikin laifi a kuskurantar da mutumin da tamassaka bi zahirin qur'ani kun fahimci wannan magana ma'ana idan mutum ya riko da zahirin alqur'ani yace ni wan Allah me yasa kake abu kaza sai Allah ne yace kaza in dai zai kawo maka zahirin alqur'ani to ba za ka kuskurantar sai dai ka ce a wannan fahimtar ta ka ce ba daidai ba abinda aya take nufi daban abinda kai ka faɗa daban mun fahimci abu amma kar ka ce wanda ya riko da zahirin alqur'ani yayi wani abu laifi ballanta na ma dora masa kafirci amin taba zancen nan ko an san malam maganar irin su sawi sharhin sa dai tafsirin jalalaini yake cewa al-akhdhu bi zawahiri alqur'ani kufru wai riko da zahirin alqur'ani kafirci yana nufin yana magana ne akan irin wancan maganganun da muke jiya cewa ka ce Allah yana sama ka ce Allah yana da hannu Allah yana da ido Allah yana da kaza waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa wa kansa a Qur'ani su yake nufi wai in ka faɗa ka kafirta saboda menene saboda wannan ai zahirin alqur'ani ne ko yawa to ni ba wannan zancen nake magana ba in ana tattauna kowace matsala ce sai mutum ya ce dalili na gashi Qur'ani ne to ba a cewa Qur'anin bai yi daidai ba shi abin da nake so in faɗa sai ka ce a fahimtar ka ga Qur'ani kai da kai hujja da shi to ba ita ce daidai ba ni sai in kawo fahimta ta ga Qur'anin wanda take ta saba matakan kuma ita ce daidai da dalilai ko dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga sahabbai ko tabi'ai cewa ga abin da ake nufi da wannan aya mun fahimci abu yawa amma mutum da yana da dalili da yake aiki da shi to kar ai a kuskurantar da shi dalilin sai dai a kuskurantar da me istidlalin yani zaka ga mutane in suna rubutun bahasi cikin daliban ilimi masu rubutu sai ka ga mutum ya kawo aya yace dalili na a wannan matsalar shine qaulun lahi tabaaraka wa ta'ala kaza da kaza da kaza ko kuma wani ya kawo shi kuma yana karanta abun yana masa naqadi yana cewa ba daidai bane maimakon yace istidlalin ko wajhul istidlali bi hadhihi al-aya laysa sahihan sai ka ji ya ce wannan ayar ba daidai ba ce to ka zama kuskure ne yawa don haka amfanin da muke da ayoyin shi ne za a iya samun kuskure a ciki yadda muke fahimtarsu amma aya Allah ya faɗi abu babu kuskure domin duk bayaninsa bayanin da Allah ya yi ya fi bayanin kowa fitowa ƙuruƙuru in ne ya bayyana amma ya gaya mana dama huwa alladhi anzala ilayka alkitaba ko alayka alkitaba ko minhu ayatun محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات kaga ya fadi wannan cewa akwai ayoyi wanda suke muhkamat wanda hukuncin su da suke bayani akai sananne ne ba su da rikici yace hun ummul kitab wannan sune mafi yawan littafin shine ummu anan aktharul kitabi sun fi yawa hukuncin hukuncin an san abinda Allah madauke fada anan kaza abinda yake nufi kowa ya fahimta yanzu kowa zai daukar Qur'ani ya karanta maka yace in dai ya iya larabci zai iya fahimtar wani abu a ciki ko ba buƙatar wani abin nan wani ƙarin bayani amma akwai wasu ayoyin da ba dama ka fahimce su sai an maka bayani wannan su ake cewa mushtabihat ko mutashabihat an gane wannan to su waɗannan ayoyi Allah madauki ya gaya mana ba wai gaba ɗaya ba a san ma'anar su bane a cikin mutane akwai waɗanda suka san ma'anonin su in ana nufin tafsiri in tafsirin su ake nufi to a cikin mutane akwai shi yasa Allah madauki ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'an fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi sai ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah na shafi mana wannan me ake nufi da wannan ayar ko in ka dauki ta'wili anan cewa babu wanda ya san ta'wilin su sai Allah to in ka dauki ta'wili abinda ake nufi da ta'wili shine tafsiri to
sai ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilmi, domin tafsirin ayoyin Allah malamai sun sani. Mun gane ma'ana babu wanda ya san ta'wilin sa, tafsirin sa, sai Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ar-rasikhuna fil ilmi, tabbatattu a cikin ilmi. In kuma abinda kake nufi da ta'wili ana nufin haqiqatu shay'i haqiqanin yadda abu yake, to sai ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, sai ka tsaya anan, sai ka ce war-rasikhuna fil ilmi, jumla ce isti'nafiya anan, yaquluna har zuwa karshe. Me ye dalilin fadin wannan? Akwai masu shigar da kamar misali maganar ayoyin da suke magana akan siffofin Allah subhanahu wataala, suna sa su a cikin mutashabihat, malamai suna ce san ba mutashabihat bane, in ana maganar fahimtar ma'ana da tafsiri ba mutashabihat bane, Allah ne mana magana da wani abu mun san ma'anarsa, amma haƙiƙanin ne ba mu sani ba. Shi sai suka ce dangane da siffofi abinda yake wajibi mutum ya sani shine da lafazi da ma'ana, waɗannan abubuwan tilas mutum ya imani da su. Allah sai yana sama, ka san me ake nufi da sama, ko ba haka ba? Yauwa, ba za ka ce a saman nan zai yi rufa ƙasa ake nufi da ita, a'a, sama sama ce, mun fahimci wannan? Yauwa, amma kaifiyya ita ce ba a sani. Me yasa nake faɗin wannan? Akwai wata mazhabar da la'alla kun taɓa jinta, ana ce musu mazhabar mufawwida. Mufawwida, mufawwida ma'anarsu masu fawwala ilimi, su ce a Allahu alam komai ba sani ba. Su abunsu a cikin asha'ira ne suke da wannan cewa ai duk abin da ke da alaka da magana sifa din nan, to gaba ɗaya ma kar mu nuna mun fahimci la ma'anar kalmar ma ba mu ce ba mu sani ba. Me ya sama a ba mu san me ya saman ba, me ya hannu ba mu san me ya hannu ba, mun gane wannan? To shi kansa wannan wata matsala ce, wata mazhaba ce mai matsala. Haƙiƙanin gaskiya shine a yadda da lafazi da ma'ana, saura mai na uku kaifiyya, to kaifiyya ba wanda ya sani sai Allah. Yau wannan ba buƙatar a ta nanatawa akai, ko riga kun fahimce su. Abin da ya ja mu shine wallahi maganar Allah ko me ya faɗa gaskiya ce, kada mutum ya shiga wata hanya da zai ɗauki cewa wai abin da Allah zai faɗa a ce akwai abin da ba daidai ba a cikin maganar Allah, wannan akwai hatsari a ciki. Yauwa, sai ke cewa wa awdaha lahum akmala idahin, kuma ya bayyana shi har yanzu cikakken bayani. Yubayyinu Allahu ayatihi linnasi, akwai wawan ko wa kadhalika, kai kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi, kamar haka din nan yadda kuka ga wannan bayani, ma'ana wannan ayoyin da aka faɗa uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisa'ikum, akwai wanda bai fahimci wannan ba yanzu? Da zahirin alqur'anin cewa an haram, an halatta muku ku kusanci iyalinku, ku sadu da su da daddare da azumi, akwai wanda zai ce bai fahimci wannan ayar ba yanzu? Yauwa, to irin wannan bayanin da Allah ya ƙuru-ƙuru, to haka nan yubayyinu ayatihi linnasi, haka yake bayyana wa mutane ayoyinsa, ma'ana duk inda Allah zai bayani to ƙuru-ƙuru yake, daki-daki za a fahimce shi, ba zaurance ba wani abu. Yauwa, yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, ko sa ji tsoron Allah sabi dokokinsa. Duk kuwa ayar da ake so a samu tsoron Allah a cikinta in an bi, to lalle za ka samu cewa mai bayyananniya ce, ba rikici a ciki. Mun gane wannan? Domin in ba ta bayyana ba, cewa za a ku nemi ilimin ta farko, tukuna abun masu ilimi sannan ku yi aiki da ita. In ku aka zancen taƙawa tana zuwa ne in an yi aiki, mun fahimci abin? Yauwa, shi ma nan za ka gano ƙarin tabbacin cewa Allah ya gama bayaninsa kuma ya bayyana. Shi yasa yake cewa fa innahum idza bana lahum alhaqqu ittaba'uhu, su mu'minai masu tsoron Allah idan gaskiya ta bayyana gare su, ittaba'uhu, to gabinta suke yi. Wa idza tabayyana lahum albatilu ijtanabuhu, idan kuma ƙarya da barna suka bayyana gare su, abu kaza barna ce, abu kaza ƙarya ne, shikenan sai su nisance ta. Fa innal insana qad yaf'alu almuharrama ala wajhi aljahli bi annahu muharram, dan adam akan iya samun cewa ya aikata abin da yake haramun ne bisa jahilci, bai san cewa haram bane, wannan ana yi da yawa ai ko, walau alima tahrimahu, da ya san haramcin sa lam yaf'alhu, da bai aikata shi ba. Fa idza bayyana Allahu linnasi ayatihi, to in ku Allah ya bayyana wa mutane ayoyinsa daki-daki kowa ya gane, lam yabqa lahum udhrun wala hujjatu, to ba su da udhri ba su da hujja. Yanzu wani zai zo ya ce mana
da daddare ba zai sadu da iyalinsa ba shi yana nan yana tsoron cewa Allah ya haramta saboda me aya ta bayyana kurukuru cewa ya halatta ina fata mun fahimci abu yau dan haka ba shi da uzuri ya zo ya saba wa abinda Allah subhanahu wataala ya kawo sawa'un ajanibin barin umarni ne ko kuma wato aikata abinda aka hana sai sai lam yabqalahum udhrun wala hujjatun fa kana dhalika sababan littaqwa to wannan shine sababin taqwa in aka bi wannan to za a samu tsoron Allah tsoron Allah kuma mamma anasa shine me ka sa iyaka ka sa shinge ka sa shamake tsakaninka da azabar Allah subhanahu wataala muna fata Allah madaukaki ya kare mu daga aukawa cikin azabarsa ya tsare mu daga fadawa cikin abin da yake baya son sa kuma ya haramta shi ya tabbatar da mu akan yin abin da yake shine daidai kuma ya yarda da shi sai mu tsaya anan Allah madauki ya kai mu gobe za mu tashi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam as'alullahu tabaaraka wa ta'ala an yubarika li wa lakum wa an yajma'ana fil khairi da'iman wa an yuwaffiqana li ta'atihi fi hadha al shahr al mubarak وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم طيب